This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran.
To Aisha, ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Haka kuma shugabannin ƙasashen Koriya ta Arewa da na Rasha sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wata ta ƙara zurfafa haɗin gwiwarsu. Sannan jami'ai a ƙasar Chadi sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani ma'ajiyar makaman soji da ke Jamina babban birnin ƙasar.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji abin da masharhanta suke cewa bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta baiwa wani kamfanin haƙar ma'adanai wa'adin fara aiki ko kuma ta karɓi lasisin da aka bata yayin da wani kamfanin Rasha ke jira.
Wannan da ke zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yanda suke so ba. Akwai ka'idodi wadanda yake a zamusu. Ai mutum bai zo gidanka ya ce ga abin da yake so.
Sannan za ku ji matakan da hukumomin tsaro suka ɗauka a Najeriya don tabbatar da sahihancin mutanen da suke aikin sa kai don kare al'umma daga ayyukan 'yan ta'adda.
A can Maiduguri yanda muka yi 'yan gari su suka zaɗa yara 'yan matasan gwamnati suka ɗauki sunansu muka kai ma 'yan sanda da 'yan DSS aka yi profile ɗinsu dukansu mu muka yi training ɗinsu sojoji sai muka haɗa su da sojojin da ke ƙasa so da su lura da su kuma abinda aka gaya musu ainihi is ku kare ƙasanku kawai ba wai ku je ku yaƙi da wani ba a'a.
Kamar kowace rana irin ta yau Laraba, muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Yau shirin ya mai da hankali ne akan makomar tsofaffi. Muna kuma ɗauke da kaɗan daga saƙonnin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza a ta bakinsa watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Wani rahoto da aka fitar a yau Laraba ya yi nazarin hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai ta sama guda shida tsakanin watan Oktoba da Disamba na shekarar da ta gabata a makon da aka fara yaƙin a Gaza. Sama da mutane 200 ne ofishin kare haƙƙin bil'adama ya tabbatar da cewa an kashe su a hare-haren ta sama, waɗanda suka haɗa da auna wuraren da suka haɗa da gine-gine, wata makaranta, wata kasuwa da sansanonin 'yan gudun hijira. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya ce da alama Isra'ila ba ta yi wani yunkuri ba wajen bambance fararen hula Falasɗinawa da mayakan Hamas a yakin da take yi da bama-bamai a Gaza. Wani harin jirgin saman Rasha mara matuƙi da aka kai a yankin Lviv na ƙasar Ukraine ya raunata mutum guda, yayin da ma'aikatan kashe gobara a garin Azov na ƙasar Rasha suka ci gaba da yin artabu da wata gobara a wata ma'ajiyar mai a rana ta biyu. Magajin garin Lviv, wani birni a yammacin Ukraine kusa da kan iyaka da Poland, ya ce harin da jirgi mara matuƙi ya kai a ƙauyen Melkiv ya lalata wani gini mai benaye tare da farfasa tagogi da dama a gine-ginen da ke kusa da shi. Magajin garin Andrea Sadovi ya wallafa a manhajar aika saƙo ta Telebib cewa harin ya jikkata wani dattijo mai shekaru 70 kuma yana kwance a asibiti cikin matsakaicin yanayi. A halin da ake ciki kuma wata gobara a wani wurin ajiyar man fetur na ƙasar Rasha a yankin Rostov na ci gaba da ruruwa sama da sa'o'i 24 bayan wani harin jirgin sama mara matuƙi.
Tun an ji makaɗan Zara za ta sake dawowa ta karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Nijar. Inda ministan kula da ma'adanan kasar ya baiwa kamfanin Orano da ke aikin haƙar ma'adanan uranium a kasar wa'adin kwanaki uku ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rosatom mai samar da makamashin nukiliya na kasar Rasha ke tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin Nijar domin karɓe aikin haƙar uranium daga hannun kamfanin Orano na kasar Faransa. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da cigaban labarin.
A ciki yanayin samarwa ƙasar Nijar 'yancin ta bisa ga sabuwar tafiyar da ƙasar ke yi ya samu hukuntan Nijar suka ɗauki wannan matakin ta hanyar ministan kula da ma'adinan ƙasar inda suka baiwa kamfanin Orano mallakar ƙasar Faransa wa'adi ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Malam Abdurrahman Amma na ƙungiyar da ke sa ido kan makamashi a Agadez ya yaba da wannan matakin da mahukuntan Nijar suka yi.
Kasan gwamnati ya bada lokaci kuma lokacin da ya bada abun bai yi ba dole ya amshe komai da komai. Yana da kyau wannan da kyau ya zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yanda suke so ba. Akwai ka'idodi wadanda yake a za musu ai mutum bai zo wa gidanka ya ce ga abin da yake so kai ne ya kamata ka gaya mai ga abin da nake so kai in ka zo cikin kasa ta kuma ga yanda za a yi da abuna sai in yi abin da nake so da shi sai in kama lasisina in ba wanda nake so wanda za mu aiki da shi talakawa amfani da wannan arziki.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rosatom na ƙasar Rasha ke tattaunawa da gwamnatin Nijar domin karɓe aikin uranium ɗin daga hannun Orano na ƙasar Faransa domin mallaka masa. A cikin wannan yanayi ne da dama daga cikin 'yan Nijar ke alakanta matakin da sabuwar alaka da ke tsakanin ƙasar Nijar da Rasha da kuma Iran. Ko da yake ga Abdulkarim Anise na ƙungiyar Tigitau da ke fafutukar ganin araba gari da Turawan yamma na ganin idan kamfanin Orano bai soma aiki kafin wa'adi ba a kwace lasisin a bai wani kamfanin na daban.
Baiwa ƙasa na da arziki da kayanta abunta ne sai ta jira kai wani kayan niyya sannan ka hiddo wannan arziki a yi amfani da shi ko kai ko ka bari ne in ba kai a rabu da kai a nemi mai wanda zai zo hiddo arziki take yanke kenan yanzu wannan gwamnati kasureda su bar su sai lokacin da suka zo su ware wannan aikin ko su ko kasu in ba su akwai masu.
To sai dai ga Ahmed Yusuf na kungiyar Mswasande soma aikin ko ma sabuwar dabara daga kamfanin na Orano ba zai hana kasar Nijar raba gari da Faransa ba.
To yau shekara 9 kenan ba su fara aiki da lasisin su ba kuma wannan abu ya hana fi wannan arziki a fuddo shi kuma dama mu akwai fatan mu na ganin cewa mun raba gari da kasar Faransa kuma muna nema ga gwamnati idan har basu zo ba suka fara aiki to nan gaba koda sun nema ka a ba su.
Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
To gai da Hamid da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo www.voahausa.com da Facebook da X da Instagram. Yanzu ga zara da labaran duniya na kashi na biyu.
Jami'ai a kasar Chad sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani abu da kuma tashin wuta a ma'ajiyar makaman soji da ke Jamina babban birnin kasar da yammacin jiya Talata lamarin da ya haddasa firgici a yankin.
Le chef de l'État a ordonné une mobilisation exceptionnelle et concertée de l'ensemble.
Tashar talabijin ta kasar Chad kenan ke bayar da rahoton cewa shugaban kasar Muhammad Idris Dadi ya bada umarnin hada jami'an kashe gobara da sojoji domin tabbatar da tsaron fararen hula bayan fashewar wasu abubuwa daga ma'ajiyar harsashen soji da yammacin jiya Talata lamarin da ya razana mazauna anguwar Goji da ke birnin Jamina. Umar McCall da ke sayar da kayayyakin gyaran motoci a babban birnin kasuwar Jamina ya ce
tout le monde est paniqué, on voit des mouvements, des armes.
Da yawa daga cikin fararen hula da suka firgita sun gudu zuwa gidaje da makarantu da ke kusa domin su tsira da rayukansu. Sannan sun kuma kasance a cikin gidajensu da safiyar yau Laraba lokacin da suka tarar da dimbin dakarun gwamnati a kan titina.
A gaida Zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomin tsaro da na gwamnatin kasar a matakai daban-daban suke ta kokarin tunkarar matsalar rashin tsaron da ta addabi kasar. A ci gaba da kawo muku hirar da shugaban muryar Amurka yayin da hafsan hafsoshin Najeriya General Christopher Musa Aliyu ya ci gaba da tambayarsa akan matakin da wasu gwamnoni suka dauka na kafa kungiyoyin sa kan tsaro, sai ya ce
naga wasu jihohi sun fara kafa kungiyoyi suna ba su makamai vigilante groups da sauransu. Ya kake ganin wannan abin?
Ya danganta yanda ake amfani da shi. Kaga a can Maiduguri yanda muka yi,
yawa
yan gari su suka zaɓi yara, yan matasan da ke da ka'ida su suka kawo su sunan su, gwamnati suka dauki sunan su, muka kai ma yan sanda da yan DSS aka yi profile din su dukkan su, mu muka yi training din su sojoji, sai muka hada su da sojojin da ke ƙasa, commanders da ke ƙasa, so da su lura da su. Kuma abinda aka gaya musu ainihi is ku kare ƙasanku, ku kare garinku, ku kare ƙauyenku kawai, ba wai ku je ku yaki da wani ba, a'a
kare na ku, kan ku hari,
in an ka ku hari ku hana don ka a kashe mutane a banza, to abinda muke yi kenan. To shi yasa nasu din yayi amfani, to shi yasa kuma sauran wuraren da suke so su yi, su ma muke ce musu su dauki irin wannan matakin. Kada a basu wani abu ba tare da an training din su, ba tare da musan kowaye da waye ba, kuma a bar su su kadai.
Kana ganin za a kai lokacin da za a yarda wa kowa ya rike makami kan shi ya kare kan shi?
Ba zai kai haka ba,
ba zai kai ba. Akwai bukata a yi haka din kuma ba zai?
Na ba bukata. Yanda dai muke haka, ni na tabbatar mun ci gaba da haka, muka samu kayayyaki, za mu samu nasara don muna kai. Abubuwa kuma na karuwa, na raguwa yanzu. Kan gaskiya abubuwa suna ba yanda suke a da ba, amma yanda muke cewa is dole ba abinda zamu je mu yi bacci bane, zamu ci gaba don miyagu mutanen ba hutawa suke ba, ba bacci suke yi ba, su ma suna yi don su ma sun san cewa yanda na ga muka mun kashe kusan guda 10 manyan su, to kuma muna ci gaba da yi wannan, kuma mun tabbata cewa zamu samu kan wannan abu.
Wannan yaki ya hada da kasashen makwabta mu, da tunan su ma ana kai musu hari irin su Niger, su Burkina, Mali da sauransu. Sai ga Niger da Mali da Burkina sun zo sun fice daga cikin kungiyar tsaro ta Afirka. Me ya tasirin wannan kan kokarin yaki da 'yan ta'adda akan wayannan iyakoki?
Ka san matsalar da suka fara su Mali, Burkina Faso, Niger, matsalar su da France ne. Ainihin matsalar su kenan da France. To domin Niger part of ECOWAS. To ECOWAS kuma ba su son cewa a ce sojoji sun dauki mulki. Da suka dauki mulki shine aka ce musu a'a. Eh ku dauki mulki ai mutus kure ku mayar da shi. O ku ce muna okay, to za a yi zabe rana kaza so da a dawo demokradiya kowa da ke so. To abin da ya kawo matsalan kenan. To amma akan yakin da muke yi da mu da su Niger, so mun san cewa waɗannan mutanen da muke da su kowa ba kasan da zai iya yi shi kadai.
Shi kadai sai an hada kai.
Sai an hada kai. Don su ma sun san cewa, sun ce su ma su kadai ba za su iya tsaya su kadai ba. To shi yasa mun muna aiki mu sojoji muna yi tare.
To kuna ci gaba da aiki a cikin wannan wurare
din? Don haka muna ci gaba aiki tare. Ba matsala, muna kan multinational joint task force a Chad.
Right.
So duk muna aiki tare.
Kana maganar sauyin mulki, juyin mulki da aka yi wanda ya ja duk wannan duk kasashe uku din da Mali da Burkina da Niger da sojoji sun yi juyin mulki. A Najeriya ma jefi-jefi kan ji ana magana juyin mulki. Zai yi a Najeriya yanzu?
Ba yanzu ba kuma, da wannan ya riga ya wuce. Allah ya riga ya wuce.
Amma baka ganin dalilan da ake bayarwa na juyin mulki a wasu kasashen tattalin arziki?
Kaga yanda muka gaya muka rishe damar matsalarsu da France.
Nuna naji amma
mu ba mu da matsala da France. Akwai mu sojoji, zan gaya muka a gaskiya.
Na'am.
Mun fi jin daɗi lokacin demokradiya.
Don
akwai military regime, to duk ba wanda za a takun kuma mutane balantar sojoji. To mun fi jin daɗi lokacin demokradiya. To a nan kuma gaskiya komi na tafiya yadda ya kamata. Sojoji na aikin su yadda ya kamata. Babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa. Ba wanda aka hana mishi. Yanzu mun tabbatar kaga baka taba jin wani na complain ba biya shi salary ba. Ko ba bashi allowance ba, ko ba yi komai. In kuma ko ya ji ciwo za a dauki mataki. In ma rasuwa ne iyalin kuma za a dauki. So shi yasa baka jin akwai wani.
General Christopher Musa kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 da kusan kwata. Ga shirinmu na gaba.
Shirin zamantakewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan linzamin shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma.
Gata ya kasa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni to dai ƙarfi yanzu ya ƙare.
Wallahi da jiya da yau ban fituwa ba. Daki mawu ya gare ni.
Masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru 60. Yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama, kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru 60 wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi.
Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari.
To wani zai zaton tun da ka dan zama dattijo kusan shekarunka nawa yanzu?
Yanzu dai ina ganin na bada 60 baya kuma ga laruri daban-daban a jikina. Wani ya gani zai ce lafiyayye ne. Ni na sa abin da nake tare da shi.
To al'umma nan suna taimako kuwa sosai?
Eh ba babu laifi.
Me yasa kake baran nan baka da ƴaƴa ne da za a ce sun aje ka su suna taimaka maka a gida?
Wa kin kaikayo mun inda yake kaikayo. Gata ya kasa. Allah shine gatan mu. Amma kaman da kika faɗa kaman ƴaƴa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni nazo ba yara nan a Bauchi. To dai ƙarfi yanzu ya ƙare. Ba zan iya gudu in kama ba. An kore ni haidai in kwanta to shine nake lallabawa albarkan annabi. Al'umma suna taimakawa.
A nan gwamnati suna taimaka muku kuwa?
Kama a Bauchi da nake muna da kungiya na leprosy. Gwamnatocin da suka shuɗe gaskiya sun samu a hamata suna taimaka mana, suna ci da mu. Kaman ma bayan Isa yi guda shi yana ci da mu, wata uku bayan wata uku zai ci da mu. Duk local gama 20 na Bauchi suna kula da nakasassu.
Yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku, ita take ciyar da ku, take biya muku bukata, kusan za ku amince haka?
To akwai abun tunani. Gwamnatin sai ta yi faɗa ba cikawa ba, sai ta tara mu ta nakasa, ta ƙara nakasa mu, biyan bukata bai samu ba. A bar mu yawa cikin al'umman annabi. Akwai na Allah masu tausayawa. Ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su, su ma suna kuka. Abinci yana kasawa, kula baya yi sosai. Gwamnati yanzu sai a hankali. Wani yana nan lafiyarsa kalau, wallahi tallahi bai da abin da zai ci. Ya shiga barar. Mutane kuma mun gode musu, mun gode musu. Allah ya albarka.
Matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a ƙasar ya sanya wannan dattijo yin ƙaura daga jiharsa ta Zamfara.
Ni Hamisu nake Zamfara. Abin da ya sa nake bara saboda wannan lalura da ke gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba su ƙarfi ba. Tun ga dole ne in je in nemi abin da nace. To amma yanzu yara na sun yi ƙarfi, kowane mama ta buke gare shi.
To gashi nan kana da yara, me yasa yaranka basu ce bari mu ajiye ka a wuri daya mu dinga ciyar da kai, muna shayar da kai, muna biya maka duka abin da kake bukata ba?
To ƙarfin su bai kai haka ba, magana gaskiya. Don yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lafiya. Ai farkon bayani kin ji abin da na gaya miki, na ce mu abin da ke damun mu matsalar rashin tsaro, kuma duk abin da ya kawo wannan abu ga Najeriyan nan ma ba Zamfara kawai ba, sun hana noma wa'annan mutane, suna bi mutane gonaki suna kashewa. Kin san kaushe amfanin gona shine ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana. To sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci, sun ba dole matsala ta shiga ba? To amma koyo ko gobe idan Allah ya kawo zama lahiya, gwamnati ta kula da jama'a, ta tausaya musu, an ka samu tsaro komai zai warware. Amma idan ba tsaron nan hayo ba a samu sauki ba akan kashin mutane da ake an hana neman abinci, to gaskiya abin yana da matsalar wucewa. Sai dai abin da hali kawai za a ce.
Hajji Hadiza mai shekaru akalla 80 ta ce hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci, don haka take yawon bara da ɗan jikanta mai shekaru 8 da ke taimaka mata.
Hajji Hadiza nake.
Yauwa. Ya akai sallah?
Lafiya ƙalau. Allah ya ƙara mana lafiya.
Amin. An samu abinci da wadata an ci kuwa?
Akai abinci ka bai wadata ba. Yau ba za a mutuwa tun jiya ba har yau.
Allah sarki.
Wallahi.
Kamar ya faru?
Ayo ba girkawa kuma ba girka ba na saya ne.
Kenan ba samu garin tuwon ba ne ko kuma dai me ya faru?
Amma su zai da ba tu tuka ba ni ka tuka nake a gida na. Sai ni zai wannan yaron fa. Dama sai an dafa sai ya je ya sayo mini inci. To inda ake girkin duk ba samu ba. Sai shinkafar wannan da ake kawo masallaci. Wallahi da jiya da yau ban ci tuwo ba.
To baba baki da yara ne da za su kula da ke su dafa miki tuwon?
A ina. Daga ni sai wannan yaron na sai waɗansu ‘yan uwaye na kuma ba mu tare da su. Suna wata unguwa ni ma ina gidan daban. Shi ne ya.
Ba su zauna sun ɗauke ki sun ajiye ki a wurin saboda su yi ta kula da ke ba.
A'a, akwai abin da ya sanya. Ɗakin ma wuya gare shi. Shi ne ya sanya da duka maribu, da ba maribu ba.
Wato rashin wadata ne ya sa ba ku zauna wuri ɗaya
ba. Na ɗakuna ba. Waɗansu ƙannuwan na ba zan ce ba ƙyaƙyara. Da suka zo sun yi wani kwana huɗu suna waje suke kwana.
To amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan hirar mu da ke me kike bukata ta yi miki?
Bukata abinci. Abinci da kuɗi da lafiya. Shi nake bukata saboda jikoki na yara na a matse suke. A matse suke ni ma a matse nake. Tun da kin gani ya wannan makauni ya ce tsohuwa ce. Kika gani ina ta yawo. Ai kin son da matsuwa. Zamantakewar mu.
Malama Tani Abu ta ce wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen basu tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya basu saka wa iyayensu da alkhairi.
Gaskiyan shi ne idan mun duba yanayin rayuwar yau za mu gane cewa yawancin yaran ba duka ba basu kula da iyayensu yadda ya kamata. Bayan iyayen sun riga sun yi rayuwansu suna girma da wayannan ya'ya din. Suna hana ma kansu jin dadi domin ƴaƴan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa. Amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan. Wasu su tsufa suna kauye ba ƴaƴan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi tsofin nan ba. Sai a kyale su suna noma a cikin tsufan nan suna ciye da kansu. ‘Ya’yan kuma suna rayuwa a birane. To abun a yadda yake yanzu gaskiya shi ne abun takaici ne.
Amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da ‘ya’ya ya kamata a ce cikin wannan tarbiyya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su masu ɗauka. Me yasa ake samun wannan tsaiko?
Ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula. Rashin ganin iyaye da muhimmanci shi ke sa wannan. Amma bai kamata ya zamanto haka ba. Domin ko a littafi masu bi suna karban ya'ya suna karban koyarwa daga cikin majmu'unsu. Amma sai ka tarar ba su amfani da koyarwan littafi mai sarki. Domin littafi ya ce idan mutum ya haifi ya'ya ya kamata idan mutumin nan ya tufa ya'yan nan su ne su lura da shi. Amma sai mu tarar ba haka yake faruwa ba.
Menene haƙƙin yara akan iyayensu musamman ma idan iyayen nan sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu? Menene haƙƙinsu?
Haƙƙin shi ne ya kamata dole ne. In fact littafi ya ce idan iyaye sun tufa haƙƙin ‘ya’ya ne ko da meye ya faru ko da ba a samu da yawa ba. Amma a dinga waiwayawa ana zuwa ana ganin tsofin nan da an yashe su a kauye. Idan ba su yi haka ba albarkan Ubangiji. Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora a ciki.
A wasu kasashen da suka ci gaba, hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, ɗan Najeriya mazaunin jihar California a ƙasar Amurka, ya ce tsarin samarwa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu.
Al'adunsu na nan abinda na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi. Amma yaran za su rinka biya. Akwai wata wanda na sani ta kai shekara 98 ta ce man ba ta da kowa yanzu. Saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda tsofaffi ana kai tsofaffi ita tana zama a gidanta ne. Akwai lokuta da dama wani lokaci za ta faɗi kullum tana asibiti. Saboda ba mai iya lura da ita.
Kamar ba sa yi kamar yadda mu muke yi a nan Najeriya ko da a ce 'yan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa.
A'a, ne ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki a kan matan nan. Na tabbata inda ce a gida ne, na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita. Amma nan ba haka ba ne. In dai dai gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu Afrika mu koya za mu samu irin wayannan gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakon Shehu Adamu Rajauni na farko a yau ya ce, aikin gyaran hanyar motar Jos zuwa Kwantagora da gwamnan jihar mu ta Neja Umar Muhammad Bago yake yi a gare mu al'ummar wannan yankin abun tsalle da murna ne. Fata shine kamar yadda aka fara aikin da kuzari to a gama shi ba tare da bata lokaci ba, domin mun dade muna yunwar ganin wannan hanya ta zama gyararra. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddatai da Magaram da Isuhu Makeri Maddatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka ya ce, Salam VOA Hausa. Bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar Ghana ya yi da kashi 47 a cikin watanni uku kacal na farkon wannan shekarar ta 2024. Abin taya murna ne ga al'ummar Ghana da kuma jinjinawa mahukuntan ƙasar. Da fatan gwamnatin shugaba Nana Akufo-Addo za ki baiwa al'ummar Ghana ƙofofin cin wannan arzikin na ƙasarsu, domin an ce da kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a ƙasa. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
An karrama shugaban Rasha Vladimir Putin da gagarumar liyafa a birnin Pyongyang a yau Laraba, inda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tare da yin alƙawarin ci gaba da yin haɗin gwiwa yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar ƙasashen yamma. Putin da Kim, waɗanda suka kuma rattaba hannu kan wata takarda ta inganta alaƙa, sun halarci wani bikin maraba da aka yi a tsakiyar dandalin Kim Son, inda aka lullube gine-gine da manyan tutocin Rasha da Koriya ta Arewa da kuma hotunan shugabannin biyu. Kafofin yaɗa labaran Rasha sun ce mazauna Koriya ta Arewa sanye da riguna masu launin ja da fari da shuɗi sun yi ta ɗaga manyan furanni. Suna masu tare da rera waƙoƙin kishin ƙasa. Putin da Kim sun kuma ga yadda wasu jami'an Koriya ta Arewa ke yin atisaye kafin su tashi daga taron domin tattaunawar kar tsaye ta sa'o'i biyu. Wani sabon rahoto ya nuna cewa gwamnatin China ta yi tsarin canza sunayen ƙauyuka masu nasaba da al'adu ko addini 'yan ƙabilar Uyghur da ke yankin Xinjiang. mai cin gashin kansa a kasar zuwa sunayen China da ke nuna ƙidar jam'iyyar kwaminisanci ta kasar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na ranar yau. Idan Allah ya kai mu zuwa shirinmu na dare, za ku ji wasu sabbin shirye-shirye. Za kuma mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun komawa ga tsarin yanki-yanki a Najeriya. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage, wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lathers Gresham da ta hada shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Kila, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Wassalam.